This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan kun wani lafiya. Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Juma'a 14 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To shugaban Amurka Donald Trump ya kulla yarjejeniyoyin da dama na makamashi da tsaro tare da Prime Minister India Narendra Modi a ziyararsa ta farko a fadar White House a wadin mulkin Trump na biyu. Taiwan ta yi alƙawarin tattaunawa da Amurka game da damuwar shugaba Donald Trump kan masana'antar kera na'urorin lantarki da kuma ƙara yawan jarin Amurka. Wani harin jirgin sama maras matuki na Rasha ya lalata wasu sassan wutar lantarki na tashar makamashin nukiliya ta Chernobyl.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin kasar Ghana ta fara daukar matakai bayan dakatar da bayar da agaji ga yawancin kasashen waje tsawon kwanaki 90 da gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump ta yi lamarin da ya kawo damuwa sosai game da makomar taimakon raya kasa a Ghana. To ko me kwararru ke cewa game da wannan batu?
Wannan yanke a ne taimako da USAID suka muna kana da kuma Afrika. Wani abu ne da yake farkarwa ne, suna farkar da mu kaman ya kamata mu san ababen da muke ciki.
Mai sharhi kan hulɗar ƙasa da ƙasa Abdulmajid Musa kenan, muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin Trump na ci gaba da korar bakin haure cikin sauri. Koda yake kwararru a fannin shari'a da 'yan rajin kare haƙoƙin baƙin sun fara ƙalubalantar matakin a kotu. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a a wannan lokaci, yau ma za mu gabatar muku da shirin daɗan gari wanda ya lalubo tarihin garin Sanyina da ke jihar Sokoto a arewa maso yammacin Najeriya. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. A jiya Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya kulla yarjejeniyoyi da dama na makamashi da tsaro tare da Prime Minister India Narendra Modi a ziyararsa ta farko a fadar White House a wadin mulkin Trump na biyu. Amma kuma wannan ci gaban da aka samu ya ci karo da barazanar Trump da sanya harajin ramuwa kan abokan hulɗar ciniki, wani abu da India ke neman gujewa. Trump ya bada sanarwar tarin yarjejeniyoyi kan makamashi da sararin samaniya da tsaro da kuma musamman yiwuwar shigar India a cikin shirin F-35 wanda a halin yanzu yake keɓance ga gungun manyan abokan ƙawancen Amurka.
The US India Compact for the 21st Century is a historic.
Yace tattalin arzikin Amurka da India na ƙarni na 21 wani shiri ne na tarihi wanda zai zurfafa kowane fanni na haɗin gwiwa da abokantakarmu. Tun daga wannan shekara za mu ƙara cinikayyar soji ga India ta biliyoyin daloli. Prime Minister India Narendra Modi ya jaddada haɗin gwiwa a fannin makamashi musamman kan ƙananan na'urorin sarrafa makamashin nukiliya da kuma kan kwangilar tsaro. Yace lokacin da Amurka da India suke aiki tare shine lokacin da MAGA da MIGA suka haɗe suka zama MEGA, muhimmin haɗin gwiwa ne na samar da ci gaba. A yau Juma'a shugaban kasar Taiwan Lai Ching-te ya yi alƙawarin cewa zai tattauna da Amurka game da damuwar da shugaba Donald Trump ke da ita game da masana'antar ƙera na'urorin lantarki da kuma ƙara yawan jarin Amurka da sayo kayayyaki daga kasar tare da kashe ƙarin kuɗi kan harkokin tsaro. Trump ya yi kakkausar suka a kan Taiwan a jiya Alhamis, inda ya ce yana da niyyar dawo da masana'antar ƙere-ƙere ta Amurka, ya kuma maimaita ikirarin cewa Taiwan ta ƙwace masana'antar da yake son dawo da ita Amurka, da yake zantawa da manema labarai bayan gudanar da taron kwamitin tsaro na ƙasa a ofishinsa. Lai ya bayyana cewa tsarin samar da na'urorin lantarki na duniya wani tsari ne na muhalli inda rarraba ayyuka tsakanin ƙasashe daban-daban yake da muhimmanci. Ya ce ya kamata ƙasashe masu bin tafarkin demokuraɗiyya ciki har da Amurka su haɗa kai don gina ƙawancen duniya kan ƙirƙirar fasaha ta AI da kuma tsarin samar da kayayyakin na'urorin kwamfuta na zamani. Taiwan gida ce ga kamfani mafi girma na TSMC da ke samar da na'urorin chips na kwamfuta zuwa ga kamfanoni ciki har da Apple da Nvidia, kuma muhimmin kamfanin samar da kirkirar fasahar zamani ta AI. TSMC na zuba jarin dala biliyan 65 a sabbin masana'antu a jihar Arizona ta Amurka, aikin da aka fara a shekara ta 2020 a ƙarƙashin wa'adin farko na gwamnatin Trump.
To, an jima kaɗan za ku ji ƙarashin labaran duniyar, amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Biyo bayan umarnin zartarwa da shugaban Amurka Donald Trump ya sanya wa hannu na dakatar da bayar da agaji ga yawancin ƙasashen ƙetare tsawon kwanaki 90 a ƙarƙashin hukumar raya ƙasashe ta USAID, gwamnatin Ghana ta fara ɗaukar matakan magance giɓin da aka samu ta fannin kuɗi. Yayin da 'yan ƙasar ke bayyana mabambantan ra'ayoyi akan matakin, wasu sun nemi shugaba Trump ya janye shi, wasu kuma suna ganin cewa lokaci yayi da Ghana da ma sauran ƙasashen Afirka za su fara cin gashin kansu maimakon dogaro ga wato tallafin ƙasashen waje. Wakilin muryar Amurka Idris Abdullah Bako na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Hukumar tallafi ga kasashen waje ta Amurka USA ta kasance muhimmiyar abokiyar haɗin gwiwa a ci gaban Ghana. USA ta baiwa Ghana tallafin kimanin dala miliyan 150 a matsayin taimakon raya ƙasa a cikin shekarar 2024 da ta gabata. A wannan shekarar 2025, Ghana na sa ran tallafin dala miliyan 156 da suka hada da dala miliyan 78 a sashen lafiya da kimanin miliyan 16 a sashen ilimi, sashen noma dala miliyon 33, sai yanayi da muhalli na da dala miliyan 3. Shin kowane mataki gwamnatin Ghana ta dauka don toshe wannan babban gibin? A wata sanarwa da Felix Kwachi Ofosu, mai magana da yawun shugaban kasa kuma ministan sadarwa na gwamnatin, ya fitar, shugaba Mahama ya nuna matukar damuwarsa kan illar wannan gibin kudade. Yace babban abin damuwa shine gibin dala miliyan 78.2 dake barazana ga muhimman shirye-shirye na rigakafin zazzabin cizon sauro, lafiyar mata da yara, tsarin iyali da yaki da cutar kanjamau. Don haka shugaban kasa John Dramani Mahama ya umarci ministan kudi Dr. Cassiel Atoforsen da ya dauki matakan gaggawa don magance gagarumin gibin kudade da aka samu sakamakon dakatar da shirin bayar da kudade na USA. Abdulmajid Musa, mai shiga tsakani ko mai sharhi kan hulɗar kasa da kasa, ya ce
wannan yanke a ne taimako da USAID suka muna Ghana da kuma Afirka wani abu ne da yake farkarwa ne, suna farkar da mu kaman ya kamata mu san ababen da muke ko plan mu kamar ya zamu yi ciniki da su, su ma su ci amfani, mu ma mu ci amfani. Mu duba African Continental Trade a Free Trade Area na abin da muke cewa AFTA, domin mutane biliyon daya da 300 million ne da yan kai, mun kai mu yi cinikin da kowa zai samu abin da yake so. Trump na ilmantar da mu ne wanga abu ne da ya yi ba laifi ba ne, mu farka mu san ciwon kanmu, mu san me za mu yi mu ma mu samu wannan 'yancin nan.
Daga cikin hukuncin hadda umarnin dakatar da duk ma'aikatar hukumar a duk fadin duniya waɗanda suka kai 10,000, Mr. Ismail Aure, ma'aikaci ne a hukumar US Federation Ghana yankin Arewa, ya bayyana wa muryar Amurka gararin da yake ciki a sanadiyar dakatar da ayyukansu. Ya ce kwanaki 90, watanni 3 babu biya, kai da kanka ka san babu sauki, musamman abu ne da yake ya faru ba tare da ka shirya ba. Babbar damuwar ita ce ko da an ce a sake kiran ma'aikata su dawo aiki, shin za mu kasance a cikin waɗanda da za a kira? Babu shakka wannan hukuma ta USA na taka muhimmiyar rawa ga ayyukan ci gaban Ghana, kamar yadda wasu 'yan Ghana suka ce.
Ni ne Mustapha daga Accra, Ghana. Dakatarwar da aikin USA da Donald Trump yi ya affect Ghana. Misali, waɗansu kungiyoyi masu zaman kansu da su ma suke dogara da USA suke ayyukansu. Yanzu da kuɗi biyu zuwan nan sun sallame waɗansu ma'aikatansu aiki. Fata ne ke kamar bayan wata uku Allah ya sa USA su fara ba Ghana kuɗi kuma ta ci gaba da aiki.
Sunana Umar Sanda Muhammad, Assembly Member na IWAS East Municipal Assembly. Gaskiya yanke USA zai zama wani damuwa kaɗan, don ya taimaka ma yanki na nan game da batun household toilet ɗin da ya kamata mu biya, aka rage mana kana biyan shi kaɗan lokacin corona, kuma mun samu wani benefit from USA da aka zo aka taimaka ma jama'a cikin community. Amma ya za a yi, suke da shi suka ce za su yanke, mu ma sai mu ɗaura da mararmu da kyau mu duba inda za mu samu wayannan kuɗi mu taimaka mu kanmu.
Wannan matakin da gwamnatin Trump ta dauka na dakatar da tallafin USA ya sake haifar da cece-kuce game da yadda Afirka ke dogaro da kudaden waje. Idris Abdullah Bago, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniya.
Wani harin jirgin sama maras matuki na Rasha ya lalata wasu sassan wutar lantarki na tashar makamashin nukiliya ta Chernobyl cikin dare, a cewar shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky a yau Juma'a. Ya ce jirgin na Rasha ya kai hari ne kan cibiyar wutar lantarki ta tashar wanda ya haddasa tashin wuta wadda tuni aka murkushe ta. A yau Juma'a fadar Kremlin ta musanta zargin tsokana da Ukraine ta yi kan cewa wani jirgin saman ta maras matuki ya lalata sashen wutar lantarki da ke tashar makamashin nukiliya ta Chernobyl a cikin dare. A halin da ake ciki kuma yau Juma'a, Russia ta zargi Ukraine da kai harin makami mai linzami kan wata tashar wutar lantarki da take da iko da ita a kudancin Ukraine wadda ke kusa da tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia. Jami'an Russia, wato jami'an da Russia ta kafa a yankin, sun ce harin da aka kai kan tashar wutar lantarkin a birnin Enohoda ya auku ne a ranar 13 ga watan Fabrairu, kuma ya yi sanadiyar rasa wutar lantarki ga mutane sama da 50,000. Tun daga watan Yunin shekara ta 2024, lokacin da aka gudanar da jerin zanga-zanga a kasar Kenya, hukumar kare haƙƙin bil'adama ta kasar ta gabatar da shari'o'i 82 na mutanen da suka yi ɓatan dabo. Ƙungiyoyin kare haƙƙin sun ce wasu daga cikin waɗanda ake zargin lamarin ya rutsa da su sun yi sa'ar sake haɗuwa da 'yan uwansu, amma har yanzu ba a ga mutane 29 ba, yayin da wasu da dama ke zargin 'yan sanda da aikata wannan aika-aikar. Har yanzu ba a tabbatar da ko su wane ke da hannu a sace-sacen mutanen ba. Aslam Longton da ɗan uwansa Jamil sun shaidawa muryar Amurka cewa an yi awon gaba da su ne a kusa da gidansu da ke unguwar Kitengela, kimanin tafiyar sa'a guda daga tsakiyar birnin Nairobi.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Ba tare da bata lokaci ba, gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da aiwatar da manufofinta na korar bakin haure, inda ta kai wasu Guantanamo Bay da ke kasar Cuba, tana kuma ta sakeyar wasu zuwa wasu wuraren cikin sauri. Sai dai ta na kwararru a fannin shari'a da ma masu fafutuka suka fara kalubalantar matakin a kotu. Ga Muhammad Baballa Hafiz da fasarar rahoton Allen Barrows.
A ranarsa ta farko a ofis, shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana matsalar masu kwararar bakin haure a matsayin bukatar da ya kamata a kawar da ita a gaggauci. Ya sha alwashin bin muhimman alkawuran da ya yi a yakin neman zaɓe tare da koran miliyoyin bakin haure da ba su da takardun izinin zama. Lauyoyi sun ce bakin haure a Amurka da ke fuskantar kora na da haƙƙin a bi ka'ida wajen yin hakan. Hannah Plum, lauya ce da ke kula da al'amura da suka shafi shige da fice kuma daraktan tsare-tsare a shirin taimakon 'yan gudun hijira na duniya.
You are issued a charging document which begins a proceeding against you.
An ba ku takardar caji wanda shine farkon fara shari'a a kanku da lokacin da za ku iya neman mafaka ko kuma kare haƙƙinku na zama a Amurka. A ƙarshen wannan tsari na neman agajin shige da fice da zuwa kotun shige da fice da kuma ganin alƙalin shige da fice, idan ba ku yi nasara ba a ƙarshe za a ba ku umarnin korarku. Plum ta ce korar za ta iya faruwa cikin sauri ko kuma za ta iya ɗaukar dogon lokaci.
It's possible that somebody is deported after months or years of fighting.
Sai a kwar wani bayan watanni ko shekaru suna fafatawa a shari'arsu. Haka nan yana yiwuwa a kwar wani bayan sa'o'i ko kuma wuni na neman shiga Amurka ko kuma ya zauna a nan na tsawon shekaru a cikin sa'o'i ko kwanaki da aka kama shi a ƙarƙashin sabuwar manufar Trump. Tun daga ranar 21 ga watan Janairu, hukumomin tarayya sun kama sama da mutum 8,200 kuma sun nemi taimakon wasu hukumomin tsaro. Kwamiti ta kuma fada da amfani da koran mutane cikin gaggawa wanda ke baiwa jami'an shige da fice damar kwashe bakin haure da ba su da takardun izinin zama ba tare da sauraron shari'a a kotu ba. Tom Homan shine shugaban hukumar shige da fice a gwamnatin ta Trump.
We got to do more. And that's what we're looking at now. We're looking at ways.
Dole ne mu ƙara kaimi abinda muke kallo kenan. Muna neman hanyoyin samar da ƙarin inganci don yin ƙarin. Gwamnatin tana amfani da sansanin soja a Guantanamo Bay da ke Cuba don tsare wasu bakin haure da ba su da takardun izinin zama.
That's going to be another place where we have up to 30,000 beds.
Wannan zai zama wani wuri da za su samu gadaje na bakin haure 30,000. Trump ya yi alkawarin cewa waɗanda suka kasance su ne kangararru su za a kai gidan yari na Guantanamo. Sai dai an riga an fara kalubalantar wannan mataki a kotu. A baya-bayan nan wani alkalin tarayya a New Mexico ya hana ɗaukar wasu bakin haure 'yan Venezuela zuwa Guantanamo. Kuma masu fafutuka sun shigar da gwamnatin Trump ƙara kan tsare mutane a Guantanamo ba tare da an ba su izinin ganawa da lauyoyi ko iyalansu ba. Tana Plum ta ce,
This is the first time in U.S. history that
wannan shine karo na farko a tarihin Amurka da gwamnatin Amurka ta kama mutane a ƙasar tare da kai su Guantanamo. Wani jami'in ma'aikatar kula da tsaron cikin gida ta DHS ya shaida wa BOA cewa yanzu haka Guantanamo Bay na tsare da wasu ɗaiɗaikun mutane da aka ba da umarnin ƙarshe na korarsu, ci har da masu aikata muggan laifuka. Yayin da ake ci gaba da fuskantar ƙalubalen shari'a, gwamnati na ci gaba da aiwatar da matakan koran mutane.
Madalla a gaida Muhammad Baballa Hafiz. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Barkarmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin dan gari. Shirin haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na murar Amurka BOA da kuma gidajen rediyon da ke da hulɗa da su. A yau shirin na da dan gari wanda ni Ibrahim Bello Atiku daga Vision FM Sokoto zan gabatar. Yaya da zango ne a garin sanyin na da jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya. Shi dai wannan gari gari ne na Hausawa da Fulani, kuma garin na da ɗimbin tarihi wanda ya samar da fitattun mutane da ke bayar da gudunmuwa a sassa daban-daban na ci gaba. Shin ko wane ne bakon namu na wannan makon? Hausawa sun ce waka a bakin mai ita tafi daɗi.
Sunana Alhaji Mahai Abubakar Kayaye, wakilin mai alhorma sarkin musulmi a ƙasar sanyin nan.
Za mu so mu ji bayani ko kuma tarihi na ƙasar sanyin nan.
To, ƙasar sanyin nan wasu Fulani ne sun ka kafata. Sun fito daga Puta Jalo a cikin ƙasar Senegal. Kamar yadda shi Mujaddadi Usman Dan Fodio shi ma ya fito daga Futa Toro. Da sun ka fito suka yi branch a ƙasar Musawa cikin Katsina. Daga cikin Katsina da sun ka taso wasu tsaya ko ina ba domin makiyaya ne. Banko da sun ka taho so cikin nan tsagarin Sokoto sun isko Mujaddadi Usman Dan Fodio ta gama da wallahi bi rahmatihi amin. So shi ya ba su dama yace tunda makiyaya ne kuma suna da bisaisai to su koma wajen gari su zauna. Shi amma halin sun ka zauna cikin yankin gwiwa. So idan lokacin noma yayi za su daga su koma cikin tsakanin Gombe da yankin Dingyadi su zauna. Idan an gama noma za su taso su dawo wurin su. Daga cikin su akwai wanda ake kira Gari Hanayi, tare da mutane ne suna kiyo har sun kai wannan ana cewa wurin Sarfa Sahara hanyar zuwa Saida. Ko da sun ka zo sun isko su Hausawa wajen a so ko da sun ka zo gaskiya mutanen Gumi suna haddaban mutanen Hausawa da annan wurin zaune. So sai duk shekara suna aikowa su ba da haraji da wasu abubuwa waɗanda aka dora musu. To ko da waɗannan hillanin sun ka zo sai sun ka ce waɗannan mutanen da aka aikowa da Gumi su koma su haɗa ma sarkin Gumi cewa ba a ba da haraji. Waɗannan harajin da aka aza musu ba su biya. To shi kuma sai ya hasala. Wannan lokacin sai haɗa yaƙi aka taso aka taho. To kamin su taho sun samu labarin cewa lalle an shiryo musu za a to a yaƙe su. Sai sa da mata da bisaisai da yara da kowa sai aka kai su wani gumbi an ka boye. Can hanya da ka ɗaukewa ta shiga Kabi. Mutanen Gumi da sun ka shiryo yaƙi sun taho ko da sun ka taho lalle sun isko mutahilla ne ga basu da yawa. Sun ka fara yaƙin su da sun haga cewa lalle tabbas za a yi musu. Sai sun ka gudu sun ka samu wani wuri sun ka boye. Su kuma mayakan sai sun ka kewayo sun ka shigo ta kofar gari. na garin da Hausawa suke ko da sun ka shigo domin su doke ganima yaki da bayi da komi sai sun ka isko babu komi sai sun ka ce to haka hillan ga sun kai muna sun ka koma wasu to lokacin da sun ka koma shekara ta dawo ko da sun ka dawo su kuma hillan ne sun shirya yaki to lokacin ne da sun ka taho an ka kara yaki lokacin nan to gaskiya mutanen gumi lokacin ba su sha da dadi ba to lokacin sarkin musulmi Muhammadu Bello ya tashi daga nan Sokoto ya tafi Gwandu ko da ya dawo shi wannan gari hanayin shi ya tarbe shi wannan yanki domin sarkin musulmi Muhammadu Bello zai dawo cikin garin Sokoto shi ya tsaya nan bakin hanya ya tarbe shi ya ba su ruwa da abubuwa na yin sallah da sauransu bayan sun kare don mutane masana suna hadin sarkin musulmi Muhammadu Bello geographer na shi yasa yace musu wanga wuri da kun kai zurin zama ba ku yi wurin zama ba don haka ina ba ku shawara da ku koma wuri gaya can wato inda an haka sanyin na yanzu shi an muharin sun ka taso da wannan wurin hanyar Saidat sun ka dawo nan cikin garin sanyin na yanzu domin ya gaya musu akwai ruwa wurin nan akwai in an yi shubka za a samu abinci idan an kawo musu hare-hare akwai tsani ko ina kewaye da su kamin mutane su shigo cikin gari su yaƙe su suna ganin abin da annan to shi an muharin kawa garin sanyin nan sunan Hausawan nan sai sun ka ce musu to wagga nasara da kun ka mun ka samu kun ka jiya mu bido muna hakkin mu ga mutanen Kabi da mutanen Gumi muna son ku ba mu shugaba wanda zai jagorance mu da mu hakku to wannan lokacin ne sai su kuma hellane sun ka ce a aiko mun ka isko don haka ya kamata ku za ku ba da shugaba sai sun ka ce a ai da kun ka isko mu lokacin ai ba kamar matsayin bayi muke a neman mulkin mallaka ku kun ka kwato mana hakkin mu don haka wanga dattiyu da a cikin ku shi muke son ku ba mu ya toye jagorance mu a matsayin ardo shugaba to kaji abin da an muharin an ka samu ardo sanyin na
yi bayani akan yadda aka samu asalin ita wannan sarauta ta ardon da sanyin na zamu so mu ji yanzu kawo yanzu kafar wannan yanki ko kuma mu ce wannan garin na sanyin na za a iya cewa an samu da sarakuna sun kai adadin nawa
akalla an yi sarakuna sun kai guda 18
daga cikin wayannan sarakunan kwara 18 da ka bayyana cewa an samar a wannan yankin tun da aka kafa shi wanne sarki ne ya yi fice a wannan sarautar tashi ko kuma mu ce a wannan yankin a lokacin da yake mulkin shi
to daga ciki bancin shigar hanaye akwai Ardo Ibrahim wanda yake shina at kamat ni uba gare ni domin daga cikin zuri'a ce an ka doko wadda ta haihe mahaihina ta haihe uwa mahaihina an bani tarihi mutum ne wanda ya zamanto ajajittaci wurin tsaida gaskiya da kuma son taimakon talaka da kwato ma talaka haki ne ta nan wannan gehi ne ya fice an yi su Ardo Garba an yi su Ardo Shehu an yi Muhammadu an yi ga sunan dai suna da yawa waɗanda an kai waɗanda a fitacci cikin wannan yanki
a cikin tarihin da ka ba su aka bayyana cewa a lokacin da aka kafata akwai dangantaka tsakanin Hausawa da Fulani waɗanda su wa'ancan Fulanin makiyaya ne za mu so mu ji yanzu kawo yanzu wannan garin wace irin sana'a ce suka yi ta yi shura a wannan yankin
sana'a da ta yi suna wadda ta yi fice sana'ar taba kuma da noman rani da suke yawan yi na shinkafa alkama kayan albasa kayan tumaturi kowa ya san sanyin na gari ne wanda ya zama cikin gida ma zaka iya isko ana noma na kayan tumaturi da albasa da tattasai da menene ga sunan dai abubuwa da dama na more rayuwa wanda ya zama ta cewa ba ma sai an taka suwa wurin sayi ba a cikin gida ma sai haga mace ta diba ta yi cici ta yi abinci
za mu so mu ji kila nasarori da kuka samu a wannan yankin naku tun bayan da aka kafa shi
gari ne wanda ya zama ta cewa an ka shirya bisa an ka kafa bisa ga gaskiya da nasarori na mutane alhaqiqa an samu ci gaba domin duk wasu baki wanda sun ka shigo za su shiga kasar Kabi ko da Kabi sun ka hito za su shigo Sokoto sai sun tsaya wannan wuri sun tsaya sun kawo wasu abubuwa na ci gaba kuma akwai yan boko gogaggi waɗanda sun yi fice, an yi kwamishinoni, an yi yan majalisu, an yi reps, an yi ba abin da ba a yi wurin ba. Wuri ne wanda ya zama ta cewa adda dimbin tarihi kuma da fitaccen mutane waɗanda agogaggi waɗanda sun ka kware an ka sani ga duniya.
Kai mana bayani akan nasarori da wannan yankin ya samar tun lokacin da aka kafa shi. Waɗanne irin kalubale ne kuke fama da su a wannan yankin?
To kalubalen da mun ka fuskanta a wannan waje zama ne lungu. Duk wasu abubuwa waɗanda ake saurin kawowa na ci gaba daga federal government da sauransu ba a cika saurin kawo su nan ba. Inda da ba da bisanin gaba da ya zan titi ya yanka cikin garin Saina din tana ake bi a shiga kasar Gwandu ko gobinin Kabi. Yanzu haka matsalar da garin, matsalar wuta da sauran abubuwa na more rayuwa da ake fuskanta, musamman kalubalen da muka samu duk sadda dam din nan na shagari yayi ambaliya, to lallai zai ci garuruwa da yawa waɗanda zaman cewa ko shekaran nan mun samu wannan matsaloli. Duk abincin da muka noma wannan gari ya ta daga ruruwa da dama, mahi yawan garin, mahi yawancin rabin garin gaba ɗaya ya ta shishi, da asibitin mu da komai sai ta cika da ruwa. Hanyar mu ta yanke, ya zama ta cewa an ka daina ma bi hanyar sai dai a zagayo ta Malisa.
Masu sauraro, saboda karancin lokaci a nan za mu yi sallama da ku a cikin wannan shirin na haɗin gwiwa tsakanin murar Amurka da kuma gidan rediyon Vision FM Sokoto. A madadin kowa da kowa, Ibrahim Bello Atiku da na gabatar ke cewa ma'assalam sai anjima.
Madalla, mun gode gidan rediyon Vision FM Sokoto. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Bari mu fara da sakon Sama'ila Agnes Malafaturi wanda yake Allah ya sa kulliya ta biya kudin sabulu tare da fatan cimma burin nasarar da ake bukata, wato dawo da zaman lafiya a kasar Congo a taron shugabannin kasashen mu na Afirka dake gudana a birnin Addis Ababa na kasar Habasha domin tattauna batun yakin Congo da kuma tattauna batun dakatar da tallafin kasar Amurka. Sai sakon Alhaji Umar Foeva Gashuwa da Adam A Adam Gashuwa wanda suka ce salam. Fatan alheri ga biyoyi Hausa. Amincewa da majalisun dokokin Najeriya suka yi da daftarin kasafin kudin shekarar 2025 da shugabacin bai gabatar, to sai mu ce ba girin-girin ba dai ta yi mai, domin an dade ana ruwa kasa na shanyewa. Sako na gaba ya fito ne daga Sunusi Madattai da Magaram da Isu Makeri Madattai da Ilyasu Yakuba Digawa da Yakuba Mai Aski Badaraka da Musa Malam Indu Kazawai. Waɗanda suka ce salam biyoyi Hausa, shirin farfado da aikin shimfiɗa bututu don isar da iskar gas da kasashen Turai da kasashen Niger da Nigeria da kuma Algeria suke yi akan abu ne mai kyau kwarai da gaske. Da fatan Allah ya ida nufi ya kuma sa al'ummomin waɗannan kasashe uku mu ci moriyar wannan aikin.
To madalla, mun gode. Kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
Kamar yamma ta kaice, a jiya Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya kulle yarjejeniyoyi da dama na makamashi da tsaro tare da Prime Minister India Narendra Modi a ziyararsa ta farko a fadar White House a wa'adin mulkin Trump na biyu. Amma kuma wannan ci gaban da aka samu ya ci karo da barazanar Trump da sanya harajin ramuwa kan abokan hulɗar ciniki, wani abu da India ke neman gujewa. A yau Juma'a, shugaban kasar Taiwan Lai Ching-te ya alƙawarin cewa zai tattauna da Amurka game da damuwar da shugaban Donald Trump ke da ita game da masana'antar ƙera na na'urar lantarki da kuma ƙara yawan jarin Amurka da sayo kayayyaki daga kasar tare da kashe ƙarin kuɗi kan harkokin tsaro. Wani harin jirgin sama maras matuƙi na Rasha ya lalata wasu sassan wutar lantarki na tashar makamashin nukiliya ta Chernobyl a cikin dare, a cewar shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky. Ya ce jirgin na Rasha ya kai hari ne kan cibiyar wutar lantarki ta tashar wanda ya haddasa tashin mota da tuni aka kashe ta.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu. Sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin. A madadin Murtala Faruk Sanyanna da ya taya na gabatar da shirin, da Fiona Wamai nan Dudu wadda ta hada shirin ta kuma ba da umarni, da ma injiniyan mu Patrick, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga shirin yau da gobe.